wanda kuma malamin da zai gabatar da ita a halin yanzu mana tare da shi tun matsazu ana tare da shi ya saurari darasin da muka yi da la'asar lecture da malam zai gabatar mana shine wani darasi ne za mu samu a halin yanzu akan tajdidin Shehu Usman bin Fodiyo daga madawla da rahmati da kuma mafita a wannan yanayin namu a takaice muna iya cewa gwagwarmayar Shehu Usman bin Fodiyo daga madawla da rahmati da kuma mafita ita wannan al'ummar da muka samu kanmu a halin yanzu darasin da za mu samu ga tajdidin Shehu Usman bin Fodiyo da wannan lokacin namu kuma alhamdulillah shi malamin da zai gabatar da ita wannan muhadara masani ne dangane da abin da ya shafi wannan maudu'in da aka bashi ko ba komai malami ne kuma ya tashi a gidan malanta malamin da zai gabatar da mana wannan muhadara a halin yanzu shine Malam Ilyasu Hamza Balarabe daga garin Zuru an haife shi a nan garin Zuru a nan ya tashi kuma ya yi karatun Alƙur'ani na allo ga mahaifiyarsa Hayyarsa ba daga bisani kuma ya shiga karatu na firamare a nan cikin Zuru ɗin wanda ban karewarsa har zuwa gaba ga firamare ya shiga abinda ya shafi higher institutes a nan garin Sokoto sannan kuma ya nan ya wuri sannan ya yi diploma ɗin shi a nan garin Sokoto sannan kuma ya ji ABU biyu ke a Kano a nan ya diginsa na farko daga bisani kuma ya komo a nan jami'ar Sokoto ya yi ida masters ɗinsa ya aiki a ma'aikatar alhazai a birnin Kebbi a cikin jihar Kebbi ɗin kuma ta ɓangaren karatu na addini ya yi karatu fiƙhinsa gaba ɗaya ga mahaifinsa tun daga ƙawa'idi har zuwa muhtasar janibin lugha kuma har zuwa maqama hadisi Bukhari da Muslim duk ya karanta a nan gida wajen mahaifinsa saboda haka malami ne na addini kuma shehi ne daga cikin shehunan ɗariƙa na Tijjaniya masu girma a nan cikin garin Zuru da ma kewayen Zuru sanannen mutum ne haka kuma alhamdulillahi ana da kyakkyawar alaƙa tsakaninsa da 'yan uwa almajiran malam a nan garin Zuru da ma wasu wurare waɗanda suke da kwalitaciyar dangane da abin da ya shafi lamarin addini haka saboda haka insha Allah ba zan so kila in tsawaita muna ba shi idan ya zo ya tsaye insha Allah a wajen gabatar da wannan lecture tashi to zai iya fassara mana shi ko wane ne haka saboda haka muna so jama'a su ba da haɗin kai da mai da hankulansu ga wannan lokaci tare da sanyin da ake tattare da shi amma dai mun san mun hito ne domin murna da nuna farin cikinmu akan zagayowar watan haihuwar shirin halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda haka za a ba da haɗin kai zuwa insha Allah sauraron wannan lecture ba tare da tsawaita ba zan ce akramaka Allahu tafaddal masbuqan bis salawati ala Muhammadin wa ali Muhammad
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين،
إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المعود والهاشم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي الى صراطك المستقيم، وعلى اله حق قدره والاكرام. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ‘Yan uwana musulmi, maza da mata, manyan malamai, iri na almajiri, sauran ‘yan uwa musulmi, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta’ala wa barakatuh. Na yi farin ciki kwarai da gaske a ranar da Allah Ubangiji ya kaddari Malam Sani ya buga mini waya, duk da cewa ya san matsayina na ƙaramin almajiri, zan tsaya a gaban al'umma masu yawa irin haka, masoya Annabi Muhammadu da iyalan gidan Annabi Muhammad. In dan ce wani abu daga cikin abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya sanar da ni, domin ba da ni ma gudunmawa na da murna da farin ciki akan sha'anin maulidin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama. Ba sai na tsawaita ba, maudu'in da aka bani yi magana a kansa shine mafitar wannan al'umma a yau. Idan muka ce wannan al'umma ya shafi rayuwarmu gabaki daya wadda muke akanta a wannan ƙasa tamu ta Najeriya, a daidai mahangar Sheikh Usman ibn Muhammad bin Usman bin Fodai, tagammadahu Allahu bi rahmatihi, amin. Kuma menene mafita akan waɗannan al'amura? Alhamdulillah, wannan maudu'i da aka bayar in yi bayani a kansa, kamar na yi tsarin sa zuwa gida huɗu, yana da kyau mu san wane ne Sheikh Usman ibn Fodai. Na biyu, menene halayen ƙasa a lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaddare shi da jaddada addinin musulunci? Wasu hanyoyi ne ya bi wurin magance waɗannan matsaloli? Abu na ƙarshe ga wannan bayani nawa, ba shi ne na ƙarshe ba akan bayanin malaman jihadi, shi ne menene mafita? Godiya ta tabbata ga Allah Ubangiji, tsira da aminci Allah su tabbata zuwa ga annabin da Allah ya aiko, ya zama rahama ga talikai Muhammad ɗan Abdullah. Tsira da aminci Allah su tabbata zuwa gare shi da alayensa masu tsalki kuma tsalkaka. Mafitar wannan al'umma a yau a bisa hangen Sheikh Usman ɗan Fodi. Sheikh Usman ibn Fodai, Allah ne subhanahu wa ta'ala da kanshi ya mana wannan cikakkiyar ni'ima. Ina nufin waɗannan al'umma da samun wasu daga cikin bayansa salihai na ƙwarai na gari na kirki, waɗanda ke tsaye da sanar da al'umma da hukunce-hukuncen shari'a, da shiryar da su zuwa ga abin da zai zama gyara da kuma kiyaye wani'a daga juyarwa da kuma yayewar abubuwan da makiya musulunci suka damfara wa addinin musulunci na daga bid'o'i da kuma canza rayuwar al'umma daga cikin waɗannan bayi na Allah wanda yake waliyai na Allah ubangiji daga cikin waliyai shine wannan babban malami Sheikh Usman bin Muhammad bin Usman al-Ma'ruf bin Fodai shekaru da dama da suka shige zai kai shekara 30 mahaifina ya bani labari wata rana muna karatu da shi sai aka ambaci sunan Sheikh Usman bin Fodai sai ya ce mana masa Fodai na ce ban sani ba a karmakalla sai ya ce a ƙa'ida duk wanda ya zama Allah subhanahu wa ta'ala ya mai da shi malami mahaifinsa malami ne kakansa wanda ya haifi mahaifinsa malami ne ba a samu yankewa ba shi malam dan malam jikan malam to shi ne ake ce mafode ashe samun wannan matsayi da girma wata cikakken ni'ima ce da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi a zuwa a gare mu waɗannan al'umma wanda ake cewa al'ummar Sudani wannan waliyi daga cikin waliyai na Allah ubangiji Allah ya kaddari ya rayar da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama ya daidaitar da addinin musulunci yanda ya kamata waɗanda Allah ubangiji ya kaddari masu dacewa ne sun zama mabiya zuwa a gare shi kuma ambatonsa ya yaɗu a duk duniya an haifi wannan malami a wani gari da ake kira Maratta ya fara karatu a Dagel a ƙasar Gobir hijira na da shekara 1169 ya rayu a cikin gida a hannun mahaifinsa mutumin kirki salihin bawa Allah wanda ke shagalci da karantarwa da ibada da zikiri Allah subhanahu wa ta'ala ya masa buɗi na haske na zuciya mai cike da imani ya zama daga cikin manya-manyan malamai waɗanda duniya tana alfahari da su lallai tabbas inda mutum ke irin wannan matsayi ko ɗalibi wanda zai iya tsayawa gaban al'umma ya ce wani abu yana da kyau ya zama an ambaci wasu daga cikin maluma waɗanda ya yi karatu a hannunsu Sheikh Usman bin Fodai ya yi karatu wurin maluma masu yawa kamar da muka ambata mahaifinsa Muhammad Fodai da mahaifiyarsa Sayyida Hawwa'u da kakanyarsa ita ce Sayyida Ruqayya da kuma malam Sheikh Usman Bindo da Sheikh Abdurrahman bin Hamdawa ya saurari ilimin fiqihu daga Muhammad Sambu Dan Abdullah haka ma Sheikh Usman bin Fodio ya yi karatu a garin a wannan gari na Zaria a hannun wani malami da ake kira Malam Hani wala Allah masu tarihi abinda yasa suke dogara da bayanin Sheikh Jibril yana daga cikin malamai Sheikh Usman bin Fodai Sheikh Usman dan Fodio ya samu babban tasiri amfani da cikakken alfano da shirya da hanyoyi na ilimi na addinin musulunci da ilimin yadda ake shugabancin al'umma a hannun wannan babban malami Sheikh Jibril dan Umar so da yawa ma annansa a Sheikh Abdullahi bin Fodai yana cewa dukkan abin da daga Sheikh Usman bin Fodai yana yi da daga shiryar da al'umma da sauran abubuwan da yake gabatarwa na jihadi duk yana daga cikin kamar ido ɗaya ne daga cikin ilimin da Ubangiji ba a Sheikh Jibril bin Umar wanda yake malamin Sheikh Usman dan Fodai ne. A Sheikh Usman bin Fodai nasabarsa kamar yadda muka yi a gurguje kansa Shehu Abdullahi a cikin littafinsa kitabun nasab ya yi kokari matuka kuma littafi ingantacce ya tabbatar da sun fito cikin zuri'ar annabi Isma'il alaihi salam dan annabi Ibrahim littafi cikakke wanda Shehu Abdullahi ya ambata ya ce masa kitabun nasab za ka ga wannan gabaki daya domin masu neman ƙarin bayani. A Sheikh Usman bin Fodai ya samu wannan daula ta Hausa a kan rabe-rabe zuwa gida guda biyar. Ya same su ne kamar yadda Sheikh Muhammad Bello dan Usman bin Fodai ya bayani cikin littafinsa Infaq al-Maisur fi tarikh bilad at-Tukruk. Ya samu al'umma waɗannan wannan ƙasa na farko daga cikin su akwai mutane masu bautar wani Allah sukan bauta ma bishiyoyi duwar wasu aljannu muka yi suke ko sunan bautar da suke yi akan ba ta suna da cewa suna bautan iskoki ne ko kuma akan wani siffantawa na al'umma sai a ce sun rike bori irin yadda in kamar an yi haihuwa ko wani buki maimakon a nuna godiya zuwa ga Allah Ubangiji kamar yadda muke nuna godiyar samuwar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama to su sai a ta samun abubuwa ana surkulle ana ta kire annan sarki ko ana ba da bayani akan sha'anin waɗannan al'amura. To waɗannan tabbas idan ka duba bisa ga tsarin addinin musulunci sun fita cikin da'irar musulunci domin suna faɗa akan sha'ani na Allah Ubangiji akan abin da bai kamata a jingina masa ba. Mafi yawansu kuma akan kira su maguzawa ne. Kaso na biyu an samu wasu al'umma Shehu Usman bin Fodai ya samu wasu al'umma suna da kyakkyawan aiki da mummuna wuri ɗaya kuma idan ka tambaye su su ce kowane ɗaya ai daga nufin Allah ne ba don Allah ya so ya ga dama ba da ba su aikata wannan aikin ba suna bautawa Allah Ubangiji akan abin da ya musu daidai suka ji daɗinsa wanda ya saba musu akan haka kuma sai su bashi ibadarsu ta zama na tauyayya domin suna haɗa aikin musulunci da aiki na kafirci kuma sun gadi waɗannan al'amura wurin iyaye ne da kakanni in ma ka tambaye su ce inna wajadna aba'ana ala ummati wa inna ala asarihim muqtadun iyaka hujja kenan kuma duk da cewa iyayen nasu ba su fahimci menene hakikanin addinin musulunci ba kuma ba su shirya akan hanya madaidaiciya ba to shine Sheikh Jibril yake faɗa cewa ba baka gani wani ɗaya daga cikinsu sai face yana kiran addinin musulunci da ƙatotun bakinsa yana ɓoyewa bayan azumi da sallah amma duka mummunan tsinuwa da sauran abubuwa duk sun tabbata zuwa gare shi domin ga aiki mai kyau na haujin wannan kuma an zo an lalata shi ya ce to waɗannan mutane tabbas lallai ba musulmi ba ne saboda mafi yawan sarakunan Hausa da rundunoninsu da malamansu duk sun tafi cikin wannan tsari mummuna sai kashi na uku wanda Sheikh Usman bin Fodai ya samu waɗannan mutane na ƙasar Hausa bid'o'i da soye-soyen rai duk ya riga ya yi kanta a cikin zukatansu sun da mana ma waɗannan abubuwa masu muni in ba su aikata su ba kamar ba wai aikin ibada suke yi ba shedan yari bace ragwamarsu ba musamman inda za su tafi ba duk yanda ka nuna musu lamari na addini ba za su karba ba domin su riga suna hawan ayyukan sabo suna da musu abin hawa har suka gamo wato wani yanki ne daga cikin al'umma shi dan daga cikin su an samu malamai waɗanda ke ta ƙara wannan sarakuna da waɗannan mabiyan su irin waɗannan munanan ayyuka ba don komai ba ga malaman don su samu shahara a wurin sarakuna su dan samu abin hannun su talakawa kuma da sauran al'umma a basu cikin bata da halaka kuma waɗannan su suka fi tsananin nuna gaba da kyama da Sheikh Usman ibn Fodio don sun gaba na suna cinna shi ga sarakuna cewa karɓe wannan mulki ne wanda suke a kan shi domin ya asasa nashi su cutar da Sheikh Usman ibn Fodio mabiyansa duka haka ne idan da za ka duba a cikin littattafan tarihi in ka duba mafi yawan malamai yan doto a ƙasar Zamfara ya ishe ka cikakken misali akan wannan sun yi Sheikh Usman ibn Fodio munafunci sun yaƙe shi amma cikin ikon Allah ya shugabantar da Muhammadu Bello komandan yaƙi aka tafi aka yaƙe su wanqalabu sagirin sai gashi sun dawo askantattu baka da wani girma face ka yarda da ka'ida ta addinin musulunci da wannan kira na Sheikh Usman ibn Fodio zaka samu nutsuwa cikin wannan da suke sun kosa a cikin sakon Allah na lokacin jahiliya suna masu ɗebe kewa da ire-iren waɗannan abubuwa kamar ma ta ce addinin musulunci bai taɓa kawo wani bayani akan hali na waɗannan abubuwa na ƙawace-ƙawace da suke aikatawa ba sai na biyu su ne mutane muminai waɗanda suke tabbace da tauhidi na kaɗaitawar Allah Ubangiji kamar yadda ya kamata kuma ƴan kaɗan ne Sheikh Usman ibn Fodio ya bi hanyoyi da dama a wurin kiran al'umma su dawo kan hanya madaidaiciya ba ganda ya zama na zaɓaɓɓe daga wurin Allah Ubangiji ba da ba zai iya ɗaukar wannan nauyi ba ko kaɗan na saboda irin yadda ƙasar Hausa ta lalace a wannan lokaci kai matuƙa wurin aikata ɓanna Sheikh Usman ibn Fodio ya haɗu da musu da cutarwa da zagi da nakasarwa da shi da mabiyansa har ma abinda suke faɗa wai ya za a yi ɗan ƙaramin yaro wanda ya tashi mai ƙananan shekaru irin shi shi ne zai zo ya nuna ma al'umma abinda ya kamata kuma ai shi ne abubuwa ma wanda suke kamar abin ƙagawa ne a addinin musulunci a faɗarsu domin yana haɗa maza da mata musamman ma a wurin majalisinsa na yin wannan wa'azi musamman ma waɗanda suka fito da shi a wannan lokaci malaman zamaninsa ba irin jafa'in da ba su yi masa ba sun jefi Sheikh Usman ibn Fodio da dukkan wani babban zunubi wanda kake tunani da ƙarami wanda ba mai iya kace wannan sai dai Allah Ubangiji amma duk da Sheikh Usman ibn Fodio ya zama mai haƙuri ya kafa kafarsa ta dama da hagu ka ce kamar dutse ne wanda gidajen na farko yana bayanin asalin shari'a da kuma rassanta da aka samu da halin menene ake iyakacinta sai dai Allah Ubangiji domin ba wannan ƙasa ta mu ta Najeriya ba har ma Afirka da baki ɗaya a Sheikh Usman ibn Fodio da jama'arsa suka riƙa wallafa littattafai ga kuma jihadi ana yi akwai wani malami na a jami'ar Usman ibn Fodio wanda yana daga cikin malaman da suka karantar da ni a masters a Sheikh Abdullahi ake ce masa ya ce lalle tsakanin Sheikh Usman ibn Fodio da kaninsa Abdullahi da ƴaƴansa irin su Muhammad Bello da Nana Asma'u sun wallafa littattafai sama da 500 wasu ma ba kasafai akan same su ba a wannan ƙasa tamu sai a ƙasashen waje